بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته har ila yau mun sake dawowa a karo na uku wannan rana ta juma'a 16 ga watan juma'al akhira hijira shekara 1442 daidai da 29 ga watan january shekara miladiya ta 2021 daga wannan masallaci na Baye Jidda Road ko a birnin Katsina a inda muke gabatar da darussa daga littafin al-muqiza ta mustalahul hadith na al-imam al-hafiz shamsuddin az-zahabi rahmatullahi alayhi wannan shine darasi na uku da mu zamu yi a wannan rana ta juma'a insha Allah a darasin da ya gabata muna ta tattaunawa akan abin da malai yake karantar da mu game da al-hadithul hasan zamu tashi inda yake cewa thumma qala sannan ibnu daqiqin yake cewa falir riwati sifatun taqtadi qabulan riwayati wal tilka sifati darajatun ba'daha fawqa ba'd kattayaqudi wal hifz wal itqan abinda da ya kawo wannan tatabirza game da hadisi hasan shine saboda falir riwat agare su masu riwaya suna da sifatun siffofin da suke sa a karba hadisin su taqtadi qabulan riwayati wanda ke sa a karba wal tilka sifat darajatun wadannan siffofi suna da darajoji ba'daha fawqa ba'd wasu siffofin suna sama da wasu wasu masu riwayan suna sama da wasu a siffofin nan kattaya qudi wal hifz wal itqan kaman fada kuwa at-tayaqqud daga sunan tafin shi al-muqiza din da muka farada su wal hifz da karfin hadda wal itqan da kwarewa a ilmanci babu wasu mutane da za a ce su biyi ɗaya ne kuma ana iya samun zarcece ne ya yanzu kaman shi zahabi ya rayu da wasu malamai da aka tabbe shi da ibnu daqiq da ibnu taymiya da mizzi da ainihin wato ad-dimyati aka ce kowanne me ɗayan ya faɗa yan yace wani ya fi sanin ilal wani ya fi sanin riwaya wani ya fi zurfin hadda wani kuma ya fi sanin fiqhu a cikin su yanzu kaman ka dauki mutane guda uku da Sheikhul Albani da Bin Baz da Al-Uthaymeen waɗannan malaman guda uku suna daga cikin alamu sunna a wannan zamanin namu kuma kowanne akwai abin da yayi masauran zarciceniya tsabar haddace matanoni na hadisai ibnu baz yana gaba da shi zurfin fiqhu da iya zaqulo kunce kunce Uthaymeen yana gaba da shi sanin illa da sanin isnadi Albani yana gaba da shi kowa akwai inda yayi zarce masauran to haka duk mutane suke dan ka gwada su koda tagwaye ne koda ajin su daya koda kai malamin su ne kana taban hadda wani yafi dadin murya wani yafi saurin haddacewa wani yafi ɗayan kiyaye qawaid wani yafi ɗayan sanin mutashabih ba haka bane sai kowa akwai abin da zai yi fice da shi to kuma waɗannan dukan su ne abin da ake hadawa mutum ya zama yana da hadda kaza ko yana da mataki kaza to daga kowa akwai inda Allah yake bashi bai wanda ta fita sauran idan ka zo makarantar Ibn Taymiyyah haka ka kalle daliban da aka yaye suka zama manyan malami a makarantar nan su Zahabi din su Ibn Kathir su Ibn Abdul Hadi su Ibn Qayyim al-Jawziyya zaka ga kowa akwai abin da ya fice da shi kowa akwai abin da ya fice fiye da sauran zaka iya cewa misali Ibn Qayyim ya fi bayyana a kaman photocopy malamin kaman carbon copy na shi Ibn Taymiyyah wato zurfin ilimi da istiqradi da iya warware matsaloli da iya shiga sarkakiya a aqida a fiqhu a wane ne yafi kama da carbon copy na malamin su al-imamu zahabi wannan yafi yin fice a wurin sanin hadisai da tarihi sannan ibnu kathirin yayi fice a tafsiri sannan ibnu abdul hadi yayi fice a wajen iya raddi kowa akwai abin da ya fice akan shi ko mun gane haka zaka ga Allah yayi malamai irin kaman su Bukhari da su Abu Zur'a da su Abu Hatim duka sa'annin juna ne amma zaka kowa akwai abin da Allah ya mishi baiwa akai to haka duk mutane suke to wannan ya zama cewa baka iya yi wa mutane kudin goro kace dukan su daya suke daidai wa daidai hatta annabawa Allah bai yi su haka ba تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. يجي فوجود الدرجة الدنيا كالصدق مثلا وعدم التهمة لا ينافيه وجود ما هو أعلى منه من الاتقان والحفظ. سامور متى كينا تنكسا كالصدق أتي متنك من رواية صدوق نهوكن تنسا أنت مش صدوق شيني هنا دقسكيا كينا to lokacin da aka faɗi saduqun ana nufin a wajen zancen shi yana da gaskiya amma a wajen hadda bai kai a ce fika ba sai su ki cewa fika sai su ce saduq domin shi fika zai zama gaskiyarsa da ilimin sa duka sun cika to amma shi saduq gaskiyarsa ta cika amma zurfin ilimin shi bai kai ba to me ko a ce mishi fika sai a ce saduq wannan sai alamta maka yana ƙasa da wanda aka ce mai fika duk wanda aka ce mishi fika ita ce martaba ta kashi ta kasa ba a tuhuma shi da komai wannan la yunafihi wujudu ma huwa a'la minhu fil itqani wal hibzi baya kora samuwa abinda ke can sama na itqan da hadda fa idha wujidat darajatul ulya in aka samu daraja ta can sama lam yunafi zalika wujudu darajatid dunya za ya ce mishi saduqun hafizun misali ko siqatun saduqun fasaha an yuqala hasanun hadisi ne kyakkyawa bi itibari dunya in an kalli siffa ta can kasa wa sahihun bi itibari al-ulya in an kalli siffa ta can sama kuma a ce mai sahihi ne wa yalzamu ala dhalika an yakuna kullu sahihin hasana to idan kace haka to kinan kowanne hadisi sahihi hasan ne amma walaysa kullu hasanin sahiha fayaltazimu dhalika sai a lazumtar da wannan wannan magana ta daga cikin magana ta iskali wannan gabar an rasa mai zahabi yake nufi da ita me yake nufi da fayaltazimu zalika da aka zaga duk malamai su ce wannan wurin akwai gumudi ba a gane me yake nufi yayi iktisari da yawa wa alaihi ibaratul mutaqaddimina malaman da haka suke fada fa kad yakulna fi masaha hadha hadithun hasan sai ga hadisi ingantacce amma sai su ce mishi hasanun sukan ce mishi hasanun sai ga musuna nufin hasanun ne fil ma'ana ko hasanun ne bi itibari aqallu ko bi itibari adna darajatihi wa za mawjudun kathir fi kalam al mutakallimin kamar da muka musalta da malik to wannan kenan jama'a har ila yau ummuna su mu san a ina ake samun hadisi hasan to kamar yadda su yake cewa wal kutubul arba'u thammata sunan lidaraqutni mimma dhinnatil hasan وسنن الاربع السنن غدا هدو شنو السنن تاع الامام الحافظ ابو داود سليمان ابن الاشعث سنن المجتبى تاع الامام ابو عبد الرحمن احمد ابن علي ابن شعيب النسائي ده الجامع للترمذي جامع السنن نا الامام ابو عيسى محمد ابن عيسى ابن ثوره الترمذي العلامه الدرير ده كما سنن تاع الامام ابن ماجه al-qazwini sune as-sunanul arba'u hadisi da tabi da ake ce musu sunan guda hudu wanda ake hadawa da wadancan guda biyu a ce al-kutubus sitta ba a cewa sihahus sitta da yaran malamai amma da yaran mutanen gari ana iya fada amma da yaran malamai sai da su ce al-kutubus sitta da khamsa ne ma daga baya aka kara da ibnu maja wadannan guda hudun da yace da kuma sammata ka kara da السنن سنن دين الدارقطني السنن للدارقطني الامام ابو الحسن الدارقطني ونن جبل ان من جبال الحفظ شي دي يكي ياي لتافن شي السنن دن بينا حديثي نفقه ما سروني داك دويا كا سامو حديثي حسن a cikin sunan tirmidhi sunan darqutni ba tare da ayi mai kanikanci ba daman bayyane ya kawo hadisi masu inganci ba akiyai to waɗannan suna daga cikin mazanul ahadisul hisab sai ka ƙara kuma da sauran sunan irin sunan ta al-imamu darimi irin sunan na sa'id ibn mansur irin as-sunanul kabir ko al-kubra ana sabani akan sunan al-kabir ne ko al-kubra na al-imamu abu bakr ibn al-bayhaqi domin shi bayhaqi kawai yakan kira littafin ne da suna kitabus sunan shi bai taba sa kubra ko kabir din ba malaman da sune suke ce mishi as-sunanul kabir malaman da ta malaman baya tun daga Ibnu Hajarin zuwa na ƙasa da shi su Suyuti su Sakhawi su kuma suka fi cewa Sunanul Kubra kuma kowanne zai iya yiwa As-Sunanul Kabir sai zama Kitabus Sunani Al-Kabir sai zama Kabir din sufan kitab din ne As-Sunanul Kubra kuma su kansu Sunan Al-Kubra kuma mun gane Kitabus Sunani Al-Kubra su sunan din domin Kubra ta mace sunan kitab namiji kabir don wa kullu jam'in muannas ne sunan kubra kitab kabir to zaga ana buga shi dukkan sunaye wani tabi ne mai matukar fa'ida wanda kamar zabi yake cewa bai yiwa kai malanta baka iya shi cewa kullu tafi guda hudu da malami suke cewa bai yiwa ka zama malami mai bada fatawa mai karantawa ka amsa sunan malami ko baka iya littafin nan guda hudu ba littafin muhalla ta ibn hazm al-zahir littafin at-tamhidu lima fil muwatta min al-ma'ani wal asanid na ibn abd al-barr an-namari littafin al-mughni na ibn qudamah al-maqdisi da littafin al-imam al-bayhaqi as-sunan al-kabir ko as-sunan al-kubra to wasu malami kuma daga baya sai kara suka ce da majmu' al-fatawa na ibn taymiya da fatuh al-bari na ibn hajr suka yi ta karawa dai har karin yayi yawa mun gani to waɗannan sa daga cikin mazanul ahadithul hisan a cikin su duka ana ganin fifikon ingancin guda biyu din nan Abu Dawud da Nasa'i saboda jalala abin da muka fata da jalala ta malaman wanda ba su gaza waɗancan ba Al-Imam Nasa'i ana ganin ma kaman yafi Imam Muslim zurfin ilimi wajen sanin ilal haka malamai suke cewa Al-Imam Nasa'i Abu Abdurrahman Nasa'i yana da gauni sosai to kuma hadisan da ke cikin littafin shi Abu Dawuda fiye da kashi 50 dama akwai su a cikin as-sahihai kuma sun hada malamai to sannan mataki na ƙasa da waɗannan shine littafin Abu Isa Tirmidhi Abu Isa Tirmidhi ya takaitu a gare su saboda yana yawan kawo ra'ayoyi da muqaranat nan mazhabubi sannan kuma yana da yin riwaya daga muttahamai da al-halka waɗanda suke an yi watsi da su Ibn Majah yana da hadisai hatta na ƙarya a cikin sunan Ibn Majah wajen guda 30 musamman inda yake magana akan fada'ilu qazwin amma su malaman nan ba abun zargi bane domin in sun kawo da isnadi abinda suke nufi suna gaya maka ne waɗannan hadisan ba marasa kyau ne abinda suke nufi kenan kamar yadda kaje siyan magani an rubuta expiry date in ka siya ka je ka sha laifinka ne domin an ce maka kai wannan maganin fa ya daina aiki ga yana an rubuta karara ba sai an gaya maka baka da baka ba ko to haka in suka rubuta a littafin suka ce haddasana fulan an fulan an fulan abinda yake nufi in dai idan ka babu kwantsa ta jahilci da ka kalla isa da ka ce lalle wannan hadisin bai tabbata ba idan kuma idan ka akwai wannan kwantsa to ba da kai suke ba me kai ka kamar yadda shi wancan maganin ai kai ba pharmacist bane wai kai ka je ka siyo magani da kanka ya kamata ka je pharmacist ne ya baka ya maka prescribing yanda zaka likita ya ce ka sha to dan haka ba abin zargi bane su amma duk da haka ba za a dauki littafan su a daura akan waɗancan ba saboda waɗanda ke amfani da littafan ba kowa ne ya san me yake da inganci ba shi yasa yana daga cikin hadari ka dinga karantar littafin Ibn Majah musamman in baka san ilimin hadisi ba da hadari a sa shi a majalisi kawai ana karantawa domin zaka kai ga dangantawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abinda bai tabbata daga gare shi ba ba tare da ka sani ba kuma mun san hadarin haka zaka malamin da ya san ilimin hadisi shi ya kamata ya karanta da wannan littafin kai da zaka yi wa'azi da su kawai to karantar da wanda suke ingantattu ka hau kan Bukhari kawai ka tafi kamar mota ne yanzu a ba mace mota ba a ba ta take da matsala ko wannan sai dai bakaniki zaka sai mata ka mota zaka san mota ne wanda kawai kunna taka tafi amma wanda sai an bude bonnet an choka an taka an zuba ruwa an duba kaza an duba geji an yi waye kaga wannan sai ko maza sai mutun ya kai dan duniya tukuna zai iya da ita sai wanda ya taba aikin boss ko aikin akurukura to zaka kawai wanda za a kunna irin auto din nan kawai a jagiya daya kawai shikenan a tafiya ko kafa ka dace ma zaka yi dukata ko mun gane to wannan kaga dafa duka kenan to irin wannan sune Bukhari da Muslim dafa duka ne sannan baya ga su sai muka ce littafin su Sa'id ibn Mansur sunan littafin binnan Ad-Darimi littafin wannan daru qutni da sauran zaka lissafa sunan wajen guda tara wadanda dukkan su madhan ne na ahadithul hisan wadanda ana iya samun mafi yawan hadisan su hadisi ne kyawawa ana iya samu kuma a wajen su a wasu littafai wadanda ba su ba amma dai wadannan littafai guda biyar ko shida sun tattara mafi yawa fiye da kashi 80 bisa 100 na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda da ya karanta Bukhari da Muslim da Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah don Allah ya so zai ga mai ya san mafi yawan hadisai ingantattu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya buta kansu zai kewaya ta kan mafi yawa abinda ya kubuce musu ko zawa'id din da suke a kansu kadan ne yanzu kamar Ibn Majah kamar shi Al-Baihaqi littafin Baihaqi ana buga shi a cikin mujalladi 10 amma zawa'id abinda ya karu akan al-kutubus sita da aka ware da wani malam Salih Ash-Shami ya ware shine mujalladi 3 ne abinda yake cikin sunan al-kubra ta Baihaqi bai cikin daya daga cikin shidan can na hadisi marfu'ai da asarai da makamantan su mujalladi 3 kaga a cikin mujalladai 10 kaga kaman kashi 70 din suna ciki kenan suna cikin wadannan littafin ko mun gani dan ka san muhimmancin su a tafarki na sunna to da aka wannan sa daga cikin wuraren da ake samun hadisai hasanai a Tirmidhi ya fi shahara ta wannan bangare saboda yana ambata kwararre da yace hadisi ne hasan sai kuma sauran qultu zahabi yace fa ala maratibil hasan mafi daukakuwan hadisi hasan bahd ibn hakimin an abihi an jadi akwai isnadi wannan tarjuma ta bahu dan hakim daga baban shi shine baz dan hakim dan muawiya dan haida al-qushayri daga baban shi hakim dan muawiya daga kakan shi muawiya sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan isnadi ne kikkiawa al-imam al-bukhari ya inganta shi sorry yayi ruwaito riwaya yayi abin nan ta'aliki da shi mu'allaq a cikin sahih al-bukhari Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi Amr dan Shu'aib daga baban shi Shu'aib dan Muhammad daga kakan shi Abdullah dan Amr dan As wannan shi kuma Bukhari ya inganta shi a wajen Sahih Bukhari dan haka aka dinga tunanin wanne yafi inganci da wanda ya kawo cikin Sahih Bukhari mu'allaqan da wanda ya inganta da Tirmidhi ya tambaye shi akai wanne yafi inganci shi zawo sai su gabatar da maganar shi wasu su gabatar da aikin sa shi isnadin Amr dan Shu'aib an abi an jaddi an tattauna game da damirin dake komawa Amr dan Shu'aib daga baban shi baban ka kalla shine Shu'aibu dan Muhammad daga kakan shi in kai irin waccan fasarar dake cikin waccan tarjumar to za a samu inkitai domin kakan zai zama Muhammad dan Abdullahi kakan shi Amr kenan to amma ba kakan Amr bane kakan Shu'aib ne shine Abdullahi dan Amr dan As domin shi Shu'aib ya taso ne a gun kakan shi Abdullahi domin baban shi ya rasu da wuri shi Muhammad sai kakan shi ya rike shi dan haka kaka da ake cewa an jaddihi kakan Shu'aib ba kakan Amr ba amma a wancan an jaddihi kakan Bahazu ba kakan Hakim ba ku mun gane to dan haka wannan Amr dan Shu'aib daga baban Shu'aib dan Muhammad da kakan shi Shu'aib din shine Abdullahi dan Amr dan As sahabi dan sahabi radiyallahu anhuma wannan tarjumomi ne daga cikin masu inganci a cikin hadisai hasanai kuma an ruwaito nuska ce guda wato hadisai ne tari guda aka ruwaito da wannan tarjuma kowa malamai sai ya zaba abin da ya ga yana bukata in ya ruwaito ya saka a cikin littafin shi mutanen dangin su Amr dan As sun gaji wannan nuska suna ta riwayata daga baya an buga ta nuskar gabaki daya akwai Muhammad ibnu Amr an Abi Salama an Abi Huraira Muhammad dan Amr daga Abu Salama ta dan Abdurrahman Abu Salama dan Abdurrahman dan Auf baban shi attajiri shi kuma malami wanda kamar yadda yake faɗa da kanshi yake cewa na raina Ibnu Abbas kuma na biya farashin rainin da nayi mishi da ba dan na raina shi ba na kwashi ilimi mai yawa yace su amur dan dinar su ba sa mun shirenin da nake mai ibnu abbas zai fadi magana sai abu salama da abdurrahman sai ya jami da yaji ba haka bane ba haka bane kamar hadisin iddar wanda mijinta ya mutu ya bata da ciki shin za ta je ne zuwa ga aqsal muddatain ko aqrabul muddatain yana cikin sahih bukhari da muslim yana yawan yin musu da ablai da mallan ablai dan abbas dan yana ganin sa'an shi ne a shekaru amma ba sa'an shi bane a falala ablai dan abbas shi sahabi ne shi kuma ablai dan shi kuma abu sa'id abdurrahman shi tabi'i ne bai riski manzon allah sallallahu alaihi wasallam duk da shekarun su ba su da yawa tsakankanin su ko mun gane to sai irin wannan malami ne fa mai ilimi yana da ilimi sosai amma sai yana ganin wannan bai fa wani fini ba kawai bari in dinga jayayya da shi to shine sai ya samu matsala yace sai ya dinga mun rowan ilimin shi in ya mai musu sai ya shiru ya rabu da shi ba zai ba shi amsa ba kuma ba zai koya mai karatun ba sai ya asara da kanshi yake nadama cewa nayi asara ilimi da yawa da na raina Abdullahi dan Abbas Allah ya gafarta musu gaba daya Allah ya musu rahama daga Abu Huraira baban shi ya tura shi gun malamai cikin sahabbai ya ta karatu sai zama shi ya fi shahara da ilimi bai shahara da gadan gidansa na kasuwanci ba da kuma ibnu ishaq an muhammad ibnu ibrahim at-taymi ibnu ishaq akwai maganganu akan shi da muhammad ibnu ishaq mai sira da magazi wasu suna ganin a inganta riwayarsa wasu kuma ba sa ganin haka dan haka ana ta baba sosai akai wa amsalu zalika da ire-iren waɗannan wa huwa qismun mutajadhabun baina sihhati wal husn yace wannan bangare ne da ake tata urza tsakankanin ingantawa ko kyautatawa fa inna iddatan min al huffazi yusahhihuna hadhihi turuqa da dama daga cikin malamai suna inganta irin waɗannan isnadoji din wa yan'atunaha bi annaha min adna maratib as sahih sai su ce waɗannan su ne martaba ta ƙasa ta sahihi kuma ba da zalika amsalatun kathira yutanaza'u fiha ce sai kuma misalai da dama na abubuwan da ake tataɓurza game da su ba'aduhum yuhassinuha wa ba'aduhum yudha'ifuha wasu suna ingantawa wasu suna kyautatawa wasu kuma suna raunatawa ka hadisin Harith ibn Abdullah كما حديث الحارث ابن عبد الله ده عاصم ابن ضمره ده حجاج ابن ارطاه ده خسيف واتو ابن عبد الرحمن الجزري كنان ده دراج ابو السمح ودراج ابو السمح وخلق سواه ودنن دكا مالمي ني وندا اكوي مغنغنو اكنسو اكربا كو با اكربا با اكربا دكا كو ذا اي انتقائي ذاكغا Bukhari da Muslim ne muka ambata akwai masu riwaya a cikin hadisan Bukhari da Muslim wannan ka koma kutubur rijal kaga wasu ana da maganganu da yawa akan su amma idan Bukhari yazo ko Muslim musamman Imam al-Bukhari in yazo abin da yake yana yin ko dai al-intiqa sai ya zazzaba hadisi daya biyu uku na mutumin da yana da wani rauni amma a wannan hadisin ba a samu raunin ba saboda ya dace da amintattu sai Bukhari sai al-intiqa ko kuma sai ya kawo hadisin ba a cikin usul ba zai kawo hadisin shi akan sallah ko azumi ko zakka ko aikin hajji ba sai ya kawo shi akan akhbaru banu isra'il ko akan tafsir ko wani abu wanda bai daga cikin usulul ibadat yana yin wannan ba shi kuma muslim sai ya kawo shi a cikin mutaba'at wato sayya tunda muslim yakan kawo shi hadisi ne da duka hanyoyin shi a wuri daya shi sa da ake cewa tanaza'a qaumun fil bukhari wa muslimin ladayya wa qalu ayya zaini ufaddilu fa qultu laqad faqa al bukhari sihhatan kama faqa fi husn al sina'ati muslim in ana so a tantance wato litafan guda biyu bukhari ya fi tsaba ragin inganci Muslim kuma yafi Bukhari kyakkyawan zibi a wajen mai bincike. Me kiyaye? Mutumin da yake bincike yana neman hadisi. To a cikin Muslim ya same shi a inda yake tsammani da duka hanyoyin. Amma Bukhari sai kawo maka hadisi a inda baka tsammani shi. Ko ya daddatsa shi ya raba shi gida gida gida. In ya ga dama zai raba shi gida goma, gida bakwai, gida ashirin. kuma ya kawo shi a wuraren da duk baka tsammani zaka yi ta ba zaka yi cewa baya ciki ba sai in ka karance duka bazan shi ba inda kake tsammanin hatta masu shari'i yakan kawo hadisi su gole shi su ce wannan hadisi bai da alaka da wannan wajen me yasa ya kawo shi a nan wurin yana magana akan tsarki ko wankan haila ko sai kawo maka hadisin da zaka ji kaman sai kawo maka hadisin misali yana magana akan hukuncin jini shin najasa ne kuma najasa ba sai kawo hadisin shahidi cewa ranar alkiyama zai tashi jinin jikin shi yana kanshi kanshin kanshin almiski ibnu batar ya ce wannan hadisi bai da wata alaka da wannan kawai dai kokarin bukhari kawai ya walda mutane ne har masu sharhin suna jin wahala a hannun shi hatta ibnu hajar din zai lalubaya ce to muna ganin dai ko dai kaza yake ne shi zai ki cewa fiqhul bukhari la hafit tarajim fiqhun shi yana bayyana zurfin ilimin shi na bayyana a cikin tarjumomin da yake kawo hukuncin sallah a gaban gunki ina hukuncin sallah a gaban gunki sai kawo maka hadisi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sallah yayi gaba yayi baya an tambaye shi yace da yayi gaba ya ga aljanna da yayi baya ya ga wuta ne ina gunki anan sai yace abin da yake nufi ai wuta tana matsayin gunki ne agun akwai masu bauta wuta annabi ya ganta amma da haka yayi sallah a gabanta bai fasa sallah ba dan gungi kuma shine abin da wasu suke dauka abin bauta to wuta akwai wanda suke dauka ta abin bauta me kun kawai kawo maka hadisai karara to zai ta kawo maka irin wannan saboda yana koya maka istinbati suna nan da yawa a cikin sahih bukhari suna da dadi da armashi kuma to yakan kawo ya intika sukan yi intika sukan yi kuma kawo shi a madunal usul al ibadiyya da wasu wurare da mangun da malamai suka fada to irin waɗannan mutanen yanzu kamar Hajjaju dan Arta yana da hadisi a cikin sahih muslim amma kaga ana da maganganu da yawa akan shi karantar da mashi a cikin siru alamin nubala zaki ya tattauna kan wannan masail din so dan haka waɗannan ire-iren su ana kaikawo akan hadisan su saboda ko dai suna da wato ghalat kasratul ghalat ko suna da su'ul hifzi ko sun samu ikhtilati ko an kasa tantance su waye masu riwaya a gun san da suke da lafiyar su da kuma san da haddasu ta rikici to duk wannan yana jawo sai a gaza yin hukunci akan su sai an tafi an nemo abin da ke goyen bayan su idan an samu sai a kyauta zaton cewa to ba su yi wannan kuskuren da ake tsammani ba idan an rasa sai a yi ta kaffa da hadisansu ko muna fahimtar irin yadda malaman suke aiki isa za ka ga abin yana da wahala kwarai tun da can ilimin hadisi yana daga cikin ilimomi masu wahalar da ba kowa ke iya shige shi ba wanda kuma duk zai shige shi to zai shige shi ne alhalin bai san ko zai gama lafiya ko ba zai gama ba yadda ka san dai in aka zo aka yi admission a university waɗanda aka ba su medicine ba kowa yake kai labari ba ko sai in an tsallake shekaru uku na farko ana ta taya su da addu'a ana ta ƙara encouraging ɗinsu fiye da rabinsu ana yin pre clinical sai a watsu su kawai ce ku kuma microbiology archaeology pathology biology ai ta tura su wannan logi din haka wani ma daga nan zuciya za ta buga ya fasa bokon sai ka gan shi kawai ya zama dan wiwi ko kawai ta je ta aure kawai ta hakura abinta saboda hadarin da ke wata gaba ce to haka ilimin hadisi yake akwai kafin ka tsallaka yanzu nan muna bakin kofar shiga ne in ana gaya mana sunayen abubuwan da yadda ake yin su ka ji in abin mai yiwuwa ne sai ka ci gaba kuma mai yiwuwa ne sai ka koma ka ci gaba da wani abu da zai amfane ka wannan ya je koyan ilimin arudi a gun Khalil al-Asma'i kullun aka bashi baiti ya yanka sai ya kasa yankawa ran nan kawai sai malami ya rubuta mashi baiti ya ce yanka idza lam tastati shay'an fada'ahu wa jaa wizhu ila ma tastati'u kaga ya gaya mene cikin nishadi idan ka kasa yin wani abu to fada'ahu ka barshi wa jaa wizhu ka tsallaka shi ila ma tastati'u zuwa ga abin da zaka iya karka cinye rayuwarka abinda ka kasa iyawa ga kuma wanda zaka iya baka je kai ba in ka gara koyan sana'a kaza ka ga bata dace da kai ba sai ka barta ka koma wata kai ta gwada haka je wanda zaku dace da juna amma ka tsauna wuri guda kai baka iya ba kai kuma baka bari ba akwai asara a ciki to wannan shine bayani da yake ta mana akan alhadisul hasan zamu lura akwai alamar gaskiya a cikin maganar zahabi da yake cewa shirya tira tsammani daga samun ta'arifi guda ɗaya da za ta ba akan shi da zaka ji mai kokalin musun zama akwai tashwishi a ciki wanne ne ba wanne ne ba go eh kuma shi yana magana ne an durbatin wa ma'rifa a bisa gogewa da kwarewa da Allah shi kyauta sai mu tafi nau'i na uku wanda shine daman ɗaya daga cikin su uku sahihi dha'ifi hasan to ad-dha'if ma naqasa an darajatil hasani qalila shine wanda ya gaza kaiwa hasan da zaran ya gaza kaiwa hasan ɗaya daga cikin sharuɗan nan guda biyar aka samu matsala a cikin sharadi ɗaya ko fiye da ɗaya to sunan shi dha'if shine wanda na fara faɗa muku da cewa ana iya raba shi zuwa gida biyu a ce wanda yake mardud shi dha'ifi abin yarwa ne mardud saboda lisaqatin fi sanadihi inda mu abubuwan da ake kalla guda biyu ne isnadi da kuma mutanen da ke cikin isnadin to ta bangaren isnadi ana iya samun matsala ɗaiɗai har kala biyar ta bangaren mutanen da ke cikin isnadin ana kallon abu biyu game da su shine haddar mutum da kuma nagartarsa to ta bangaren haddar shi ana iya samun matsala ɗaiɗai ta ma har guda biyar ta bangaren itiƙanin shi ma ana iya samun matsala ɗaiɗai har guda biyar don haka asbabun raddi za su zama 15 kenan biyar suna komawa ga ainihin wato abin nan isnadi 10 suna komawa ga rawi biyar suna komawa a cikin 10 nan zuwa ga haddasa biyar suna komawa zuwa ga nagartarsa ko mun gane shine almardud li sababi ta'anin ko almardud li sababi saqatin fil isnadi wallahu a'lam yace wa min thamma turdida fi hadisi unasi to daga nan ne ake yin ake sa kafa ko a cire ake taraddudi game da hadisan wasu mutane hal yablughu hadithuhum ila darajatil hasani am la akasa tantance hadisan nasu sun kai a ce musu hasan ko basu kai ba wabila raibin ba tare da kokonto ba fa khalqun kathirun min al mutawassitina fi riwaya bi hadhihi al masaba akwai mutane da dama daga cikin waɗanda suke masu riwaya a tsakatsaki to wannan shine matsalar su an kasa tantance hadisan su shin hasanai ne ko masu rauni ne an rabu da su fa akhiru maratib al hasani hiya awwalu maratib ad-da'if domin karshen matakin hasan shine farkon matakin da'ifi suna sharing wato gaba guda ko katanga guda ko iyaka guda da an tsallaka nan hasan ne da an tsallako nan da'ifi ne duk wanda ya hau can ya sha wanda ya fado nan ya fadi a'ani yace ina nufin ad-da'if alladhi huwa fi sunani wa fi kutubil fuqaha ina nufin da'ifi wanda ake samun sa a cikin sunan din can domin sunan din can da aka ambata idafatan ila ana samun sahihai da hasanai kuma ana samun da'ifai a cikin su sun hadu duka da kuma littafin malaman fiqhu irin nasu Shafi'i da ire-iren su yace warwatuhu laysu bil matrukina masu riwayan fa ina nufin ba wai abun watsi ne su ba a kula su ba a ana itibari da hadisan su ana ruwaito su amma ba a yarda da kadaituwar su ko saba wanda suke wa amintattu ba a yarda da ita yace Ibn Lahi'a kamar Abdullahi ibn Lahi'a al-Qadi wanda da amintacce ne littafin shi suna da inganci sai ya samu matsala guda biyu yayi gobara da tafin shi suka kone kuma ya karba aikin alƙalanci hankalin shi ya koma kan wannan sana'a ta alƙalanci sai ya zama bai da itikani yanzu da hadisan shi suna da matsaloli irin waɗannan kamar Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam al-Ifriqi shi ma malamai suna kaffa da hadisan shi kamar Abubakar ibn Abi Maryama al-Himsi kamar Faraj ibn Fadala Rashidin ibnu Sa'adin kenan, Rashidin ibnu Sa'adin al-Mahri ko al-Mahri da ire-iren su wa khalqin da halittu irin waɗannan. Wannan shine bayani akan hadisi mai rauni, shine hadisin da ya samu matsala daga cikin waɗancan sharuɗa da aka faɗa na Hassan, ya zama ittasala sanaduhu wa khaffa dhabtu ahad riwatihi ghayra shadhin wala mu'allal ko wala mu'all. To in aka samu shadudi ko illa ko tadlisi ko maimakon khaffa dhabtuhu ya zama sa'a dhabtuhu hadda shi ta lalace, ko maimakon ittasala sanaduhu aka samu inqita'i a sanadinsa duk matsalar da aka samu kwaya daya, to ta maida hadisin ya zama mai rauni, ana samun karin matsala karuwar raunin shi tana tabbata. Waɗannan ana samun su a cikin sunan ɗin can, ana iya samun su kuma a littafai birjik irin sun sama al-Mahdi, suna da nau'o'in rubuce-rubucen su, suna cewa akwai al-Jami, akwai as-Sunan, akwai al-Ajza, akwai al-Mashyakha, akwai al-Mustakhrajat, akwai al-Mustadrakat, akwai al-Ma'ajim, akwai abin nan na'am bati ajza, ya akwai ajza kusan kala takwas ko bakwai. To a cikin duka waɗannan nau'o'in in banda as-siha ana samun hadisai masu rauni, kuma kamar yadda muka ambata su malaman da idan suka ruwaito hadisai da isnadi, to suna nufin sun yanke hanzari ga mai karantawa, sun nuna maka ai ga yadda hadisin yake. Akwai maganganu da dama da aka yi game da hukuncin aiki da hadisi mai rauni, malamai sun yi sabani game da haka, shin ai aiki da shi a cikin ibadoji ko ba ai ba. Ibn Hajar al-Asqalani yana daga cikin wanda suke tahririn wannan masala, haka Sheikh al-Albani Muhammad Nasiruddin a cikin littafin shi Tamamul Minna fi Taliki ala Fiqhi Sunna, Ibn Hajar yayi wannan magana a cikin ainihin An-Nukat da cikin Nuzhatun Nazar, cewa in ma har za a yi aiki da hadisi mai rauni akwai sharuɗa. Sharɗi na farko ya zama raunin ba mai tsanani bane, to kuma shi ma babu babit akan wanne ne rauni mara tsanani, iya ina ne rashin tsananin. Sharɗi na biyu ya zama abinda za a yi aiki da shi akai yandariju fi aslin sahihin mu'tamad, dama hadisin bai kawo wata sabuwar falala ba ko sabon addini ba, a'a wani abu ne da ya tabbata dama, sai wani hadisi ya zo ya ambaci wata falalar shi ta musamman, to za a iya yi. Misali dama ya tabbata salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da falala, sai wani hadisi mai rauni ya zo ya ambaci wata falala daban, yanzu kaga ba za a fasa yin salati ba, za a ci gaba da yi. Misali yanzu hadisin da yace a dinga yin salati 10-10 a cikin azkarus sabah wal masa bai tabbata ba, amma ga shi salati ya tabbata kullun ka yi shi ko da yaushe. Na fata mun gane. Haka sallar dare dama ibada ce tabbatacciya, sai wani hadisi zai da wata falala ta musamman akai. Biyayyar miji dama ibada ce tabbatacciya, sai wani hadisi zai da wata falala ta musamman. Biyayyar iyaye haka, ko mun gane? To irin wannan sune amalu bil hadisin da ifa fi fada'ilil a'mal. Na uku ya zama wanda yake aiki da shi kada ya sa ran cewa addini yake, yana dai wani zato ko kan tafi musu ma asara, amma kai ya ce addini yake, da haka lazumin haka ba zai koya ma wani ba, tunda bai tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ka je ka koya ma wani ba. Akwai malaman da suke ganin da su bi ra'ayin wani malami magana wani, to gara su dauki hadisi mai rauni. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal na daga cikin wanda suke ganin haka, musamman game da hadisi mursal, da haka lokaci za ka zai bada fatawa da hadisai mai kun ya faɗi ra'ayin shi, da haka magana ce mai tsayi. Amma dai abin da ya fi inganci shi ne mutum ya taƙaito akan hadisai masu inganci, musamman wajen karantarwa da wa'azi ko huduba ta juma'a ko nasiha ko muhadara ko lecture ko rubutu ko duk abin da za ka faɗa ka danganta wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, to ka tabbatar ya inganta tukuna kafin ka danganta. In bai inganta ba, to kar ka danganta wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. In baka san ingancin shi ba, to kar ka danganta mai. Wannan zai fi maka zaman lafiya. Zai fi zaman lafiya ka tsaya iyana, ya abin da ya inganta. Kuma alhamdulillahi babu wani hadisi da ke duniyar ilimi wanda malamai ba su san magana akan shi ba. Indai kai baka sani ba to kai ne baka sani ba. Amma su malaman da ake cewa malamai na gaske sun yi magana akan shi. Babu wani hadisi ma za a ce misali ya shige wani lungu ba a san da shi ba. Babu. In mun littafa duka sanannu ne. Kuma malamai tsawon waɗannan zaman na fiye da ƙarni 12 ba su gushe ba suna maganganu akan hadisan. Kowane zamani kuma Allah ya kayyade wa malamai mutanen al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kayyade musu malaman da suke wannan aikin. Kamar yadda ka san ba a taba zamanin da za a ce babu likitoci ba. In dai akwai cututtuka to akwai likitoci. In dai akwai bukata ta demand and supply to akwai yan kasuwa. Ba a taba zamanin da za a ce babu yan kasuwa ba. Ko ana yaki ko ana zaman lafiya ko ana talauci ko ana wadata akwai yan kasuwa masu siye da sayarwa duk inda ka je. Haka ba a taba zaman da za a ce babu sarakuna ko shugabanni ba. Indai akwai al'umma to akwai shugabannin su. To ba taba zamanin da babu malaman hadisi ba. Sai dai kawai sukan yi karanci kamar yanda suke yanzu, kamar yanda Rabi yake faɗa cewa tun a zamanin su in ka bincika malaman hadisi sai ka neme su ka rasa. Sai dai yace sai dai a nuna maka kabarin su. Ce nan kabarin wani malamin hadisi ne. To haka irin yanzu da muke rayuwa ana kamfa sosai ta malaman hadisi. An za a zagaya gari guda ko alƙarya guda sai dai a ce wane ko wane ana tsammanin suna kama da malaman hadisi ko suna bin tafarkin malaman hadisi. Ɗai ne haka ga sunan shirzima nuzza'un min alqaba'il. Wannan kuma yana daga cikin wato ƙarshen zamani idan ya zo dama kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa za a yawaita alarammomi amma kuma malamai za su yi karanci. In za ka ga lokaci guda sai a yi alaramma 100 a wata makaranta. Kowa ma alaramma ne. Ya haddace doran matanin ana ta celebrating. Ba haka bane? Dukkan mu ƴaƴanmu da sun yi hadda mu zo mu maza mu sa su a Facebook mu ce a taya mu addu'a yaran mu sun yi hadda. Kuma daga nan sai a sa musu wani tunanin cewa sun zama malamai. Su ma su bude Islamiya su yi tawaye malaman su. Wanda daga baya a zo a ta samun matsaloli tunda ba malamai bane su. Wanda ya dace alkurani kawai ya dace doran matanin alkurani ba malami bane. Da ya kusa da malami ba. Amma dai yayi kokari. Amma a ce mishi malami a kamar mutumin da ya waye kare ko ne ko ya ce e tara. Shi kira zama farfesa? Da saura? Ko ya zama injiniya? Ko ya zama lauya? Ko ya zama architect? Akwai aiki a gaban shi. To haka wanda ya dace alkurani ya samu asasi na inda gaske yake son koyon ilimi to ya samu tushen koyon ilimi. Domin Allah ya bashi zance mafi girma shine zancen Allah din. Kuma Allah zai ɗaukaka shi in ya bi Allah a harka. Amma a ce mishi malami to wannan ta'annuci ne. Kuma halakar da shi ne. Domin in aka sa mishi wannan tunanin kuma ya yarda da shi zai dinga ɗaukar wa kanshi aikin da malamai suke kuma ba zai iya ba. Za a ta samun matsaloli shine a ce ya zama ya kafa makaranta ya kafa masallaci yana wa'azi ko ya zama daraktan wata cibiya kuma iya karatun shi kawai shine haddan alkurani da musabaka da yi. To da abuwa su ta bujirowa akan alkurani wanda bai san su ba zai mu qur'ani ta'adi kuma zai yi addinin musulunci ta'adi. Daka mutum ya hadda to daga nan sai ya ci gaba da koyon ilmomi tun daga na alkur'anin da na sunna din da sauran ilmomin da za su taimaka mishi. Almuhimmu ba a aiki da hadisi mai rauni wajen kafa shari'a ko bayyana wata ibada ko aqida. Amma ana yin tasahuli ana sassauci wajen ruwaito su game da falaloli. Ruwaitowa ba aiki ba game da falaloli game da labarai game da kissoshi ko musamman abin da yake ba marfu'i ba. Kuma nan ma a ruwaito su tare da bayani a faɗi cewa suna da rauni. Misali mutum yana karanta da tafsiri ne zo zai bayani akan wasu asbabun nuzul ko fassara wasu kalmomi ko wasu kissoshi da suke da alaka da tarihin ayar. Babu laifi ya kawo hadisai waɗanda isnadojinsu ba tsayayyu ba ne. Ka ga malaman hadisi suna yin haka a cikin tafsiransu. Amma zai yi bayani cewa wannan fa kissar ga isnadinta. Wannan labarin ga asalin shi. Kada kawai ya kawo mutane kamar abu ne musallam ya yi shiru. idan bai san yadda zai ya samu asalin ba to ya takaitu akan abin da yake mai inganci shi yafi kamar yadda ambata cewa babu wani hadisi a duniyar musulunci wanda za a ce ba a san hukuncin shi ba wanda dai ya sani ya sani wanda bai sani ba kuma bai sani ba Allah shi kyauta sai mu je gaba da malai yake cewa al-matruh hadisi abun wurgi wannan istilahin yana daga cikin abin da zahabi yake banta da shi al-tafai da dama na mustalah ba za ka ga wani hadisi mai suna al-matruh ba shi wannan matruh din ya fi kama da matruk wanda yake tsakanin da'ifi da mawdu'i yana da rauni rauni mai tsanani yafi a kira shi ya wuce a kira shi gamagarin rauni kuma bai kai a kira shi na ƙarya kai tsaye ba to shine zahabi yake kira da suna al-matruh daga turiha an yi watsi da shi an kore shi an yes an yadda shi yace shine man haffa ar-rutbati ad-da'if wanda yayi ƙasa daga matsayin da'ifi kuma yayi sama daga matsayin mawdu'i ƙasa da da'ifi amma sama kaɗan da mawdu'i kaman ya dauko shi daga in an ce fulanun matruhul hadith ko matrukul hadith zabi ya mai da shi nau'i mai zaman kanshi wayruwa fi ba'dil masanid at-tiwal wa fil ajza a cikin hadisi wanda suke da dogayen labarai da ajza'u ana yawan samun wannan irin littafai irin ma'ajim na al-imam abul qasim at-tabarani irin littafai irin hilatul awliya na abu nu'aym irin ajza' da mashyakha kala kala ga sunan da ire-iren waɗannan littattafai ana samun hadisai dogaye da labarai masu tsayi wanda da wuya su kubuta daga rauni bal wa fi sunan ibn maja wa jami'a bi isa kamar yadda muka ambata da su yace kai ha ila yau ma a cikin sunan ibn maja da jami'a na abi isa tirmizi ana samun irin waɗannan hadisai shi sa a cikin sirru alamin nubala zabi yake cewa inna ma ghadda ar-rutbati min rutbati sunanihi ma fil kitabi min manakir yana magana akan ibnu majah yace abinda ya kwashe martabar wannan littafin abinda ke cikin shi na hadisai manakiru wa qalilun min al mawdu'at da kadan daga cikin hadisan ƙarya haka ya faɗa a cikin sirru alamin nubala mujalladi na 13 saboda an samu hadisai masu na ƙarya da kamar yadda na faɗa da su kamar guda 30 a ciki sannan tirmidhi daga cikin abinda aka samu matruhi a cikin tirmidhi shine ya fitar da hadisan mutanen da ana tuhumar su da ƙarya kaman wane kaman al-maslub din nan da ire-iren shi wanda maslub an kere shi saboda ƙarya ma amma tun da ya fitar da hadisin shi don ya bayyana cewa ga irin hadisin haka shine sai yake gwada mana yace mithlu kaman amru bin shimrin akwai amru bin shimr an jabirin al-ju'fi an al-harith an ali wannan shine hadisi isnadi mafi rauni daga cikin isnadin ahlul baiti amru ibnu shimrin mutune mai rauni daga jabir al-ju'fi daga al-harith ibnu abdullahi al-a'war dukan su masu rauni ne suna riwaya daga sayyidina ali hakanan sadaqa ad-daqiqi an farqad an murra at-tayyib an abi bakr wannan shine isnadi mafi rauni daga tarjuma ta sayyidina abubakar akwai sadaqatu daqiqi daga farqat ibnu yaqub as-sabahi shi kuma daga murra daga abubakar radiyallahu anhu shi ma isnadi ne mai rauni ba shine mafi raunin isnadi daga abubakar kamar yanda yake cikin al-iqtira na ibnu daqiq haka juwaybir an ad-dahhak an ibnu abbas daga makanta ibnu abbas kuma juwaybiru dan sa'id al-azdi yakan yi riwaya daga Dhahhak ibn Muzahim al-Hilali shi kuma yace daga Abdullah dan Abbas radiyallahu anhuma isnadi ne shi ma wannan mai rauni kwarai haka nan Hafs ibn Umar al-Adani an al-Hakam ibn Aban an Ikrima Hafs ibn Umar daga al-Hakam ibn Aban daga Ikrima daga Ibn Abbas kenan wannan ana cewa shine auha asanidil yamaniyin kamar yadda Hakim yake faɗa a cikin Ma'rifatu ulum al-hadith yace wa ashbahi dhalika min ahadith al-matrukina wat-talfa da ire-iren wannan cikin hadisan ababan watsi wat-talfa da matattu masu rauni wa baduhum amsalu min ba'di idan yake su ma din wasu su sun dan fi galmi galmi fiye da wasu kamar yadda a wajen inganci wasu sun fi kwarin inganci fiye da wasu to haka na auren rauni ma wasu raunin su yafi na wasu wasu raunin su bai kai na wasu ba cuta daya na iya kawo mutane daban-daban amma kuma ba dole ya zama degree na kama san da tai daya bane dukan sa da ciwon hanta amma wani nashi yafi na wani chronic in ciwon yafi na wani ko duka suna da ulcer ko duka sun yi hadari a mota daya amma wanda suka ji ba iri daya bane to haka waɗannan masu raunin ba za ka yi daidaita suka ce kowanne dayan raunin shi iri daya ne da na dayan ba wani yafi wani abin da yasa za a fahimci wannan shine idan an zo wajen tartibi ko muqarana kamar yadda wajen ingantacce da wanda yake da inganci a first class na inganci da wanda yake da inganci a second class na inganci in aka samu abin da suka ruwaito yayi ta'arudi za a iya amfani da karfin inganci wajen tarji to haka wannan ma za a iya amfani da karfin rauni wajen tarjihin fifikon rauni to da haka shi sai yake cewa wasun su suna gaba da wasu a wajen rauni kamar yadda ya ambata galibi littafan tarihi ajza da littafan abin nan mashiyaha ko tabaqat ana samun hadisai masu rauni da yawa irin waɗannan a ciki saboda tsawon isnadi ko nisan matni da zamanin riwaya na asali na farko ko kuma kokarin shumuliya na su masu littafin dama tattarawa ne suke yi ba tantancewa ba za a same su da yawa da yawa a ciki in kana karanta su zaka ga hadisai masu rauni da yawa a cikin littafin tarikh mudati dimashqa tarikh mudati bagdad cikin tarikh tabari suna nan da yawa wanda wasu su mutane ba su sani ba suna yawan ambaton su a cikin sira ko a tarihin wasu mazaje ko makamantan su zaka ji ana ta yawan ambaton su sun shahara asiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama riwaya ce ta masu rauni a labaran rigingimin sahabbai da yaƙe-yaƙen da suke da junan su dinnan akwai riwaya masu rauni da yawa waɗanda suke cikin sunan tabari abin nan tarihu tabari ko wasu makamantan su to waɗannan riwayoyi suna buƙatan tantancewa kafin a ci gaba da ambaton su ko tabbatar da su ko danganta su zuwa ga waɗanda aka danganta musu domin suna iya wakiltan wasu hukunce-hukunce ko wasu ka'idoji ko wasu masail da ake itikadin su ko wane yafi wane gaskiya ko wane ke kan daidai ko ba kan daidai ba to zaka irin waɗannan su ma ba a kawo su haka kawai a shi irin rigingimu da fitintunu da suka faru da bambancin siyasa ko bambancin ra'ayi na siyasa da ya faru tsakanin mutanen farko to karka dinga dogaro da hadisai masu rauni ko matruhai wajen tabbatar da cewa wane da wane ga sabanin da suka yi goga abinda wane ya ce a gaba kaza goga abinda wane bai fadi ba a gaba kaza da haka zaka ga malamai sun yi aiki sosai wajen tace irin waɗannan riwayoyin kamar shi az-zahabi a littafin shi kamar yadda safadi yake faɗa cewa yana daga cikin abinda malam zahabi yake har tausayi yake ba su shine baya kawo riwaya ya tsallake bai hukunci akan ta ba baya kawo yana bayi da jumudi irin na malamai ka faɗi magana kawai ka wuce yace isnadi in ya kawo shi yana musu karatu sai ya tattauna akan shi haka dabi'arsa take haka a wannan zamani malamai da suke ta kokarin tantance sira da tarihi irin su wancan malamin da muka ambata Akram Diya al-Umari irin su Ash-Shaykh al-Albani Muhammad Nasiruddin da irin su Ahmad Shakir da ire-iren su sun tantance sun yi iyayen su wajen kokarin bayyana labarai ingantattu daga waɗanda ba su inganta ba dan wato kada a gina hukunce-hukunce akan abin da dama can bayi da asali kaga asalin bai kafu ba ballanta na hukuncin da za a kafa akan shi akwai malami da wuta littafi wannan mai suna masha'a wa lam yathbut fi sira abinda ya baza gari ya baza duniya amma ko bai inganta ba a cikin sirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in kanta littafin zaka sha mamakin abubuwa da dama wanda kana tsammanin musallam an yadda da su 100 bisa 100 ana yada su kowa ya ji su ya karanta su ko ina aka je sawa'un taron maulidi ne sawa'un a ajin sira ne sawa'un a wajen nazari ne ko bincike za a ambace su a ce annabi yayi kaza ko an yi kaza a zamanin shi ko ya ga kaza sallallahu alaihi wasallama ko kaza ya faru a yaki kaza ashe kuma dubba su inganta ba to kaga irin wannan mutum yana da matukar bukata izuwa ya ga sansu izuwa ga ya sansu in dai zai dinga magana kan wannan abubuwa idan ko zai dinga magana kan sabato ba dole bane sai ya san wadannan sai ya ja bakin shi shiru Allah ubangiji ya samu dace to wannan shine bayani akan al-matruh in za mu saurara anan sai Allah ya kai mu gobe insha Allah sai mu tashi akan al-mawdu' wanda shine zai zama nau'i na gaba daga cikin nau'o'in hadisan da zamu zai mana bayani akai har yanzu yana mana bayani akan sunaye ne na in suka ce kaza me suke nufi in suka ce kaza me suke nufi duk abin zai ta mana kenan har sai ya gama magana akan nau'o'in hadisai da sunayen su da dama kafin fara wasu maganganu akan wasu mas'aloli da suke da dan zurfi a cikin mus'alawul hadis ne insha Allah zamu saurara anan sai Allah ya kai mu nake cewa fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah